الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 26 ga watan 12 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Sheikhul Imam Al-Hafiz Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kafin darasi ne uba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Yana halitta mutum ke yi sai mama idan da yana ba wannan yana da
kai. Abubuwa ne biyu suke halitta yin taimama. Abu na farko rashin ruwa. Abu na biyu rashin damar yin amfani da ruwa. Misali, mutum yana tsoron rashin lafiya za ta iya wato samun shi idan har yayi amfani da ruwa, ko kuma rashin lafiyar da take tare da shi za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta karu, to anan yana halatta yayi taimama. Amma dan jin tsoron sanyi kawai baya halatta mutum yayi taimama. Dan haka kawai ragwanci mutum baya iya jimrewa, wannan baya halatta mutum yayi taimama. Amma in ka tabbata rashin lafiya za ta same ka in kai amfani da wannan ruwa mai sanyi, ko kuma kana da rashin lafiya za ta yi jinkirin warkewa ko kuma za ta karu, to anan yana halatta ko da kana da janaba ka daina yin amfani da ruwa a wannan lokaci ka yi taimama. Sannan lokacin da kenan rana ta dago, hanzi ya daga ka samu ruwa mai gumi sai ka yi wanka. Na'am. Sake dora hannun dama akan na hagun bayan dagowa daga ruku'u, wasu malamai suna ganin sunna ne, tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa yin haka babu wani dalili a kan shi, kamar yadda su Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suna ganin ba maganar mai da dora hannun dama akan na hagun bayan dagowa daga ruku'u domin babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka. Yawa kuma daga cikin wasu malamai irin su Bin Baz da sauransu su suna ganin zaka sake dora hannun dama akan na hagun bayan ka dago daga ruku'u, domin sallah akwai tsayuwa, akwai ruku'u, akwai sujada. To suka ce nan ma tsayuwa ce, a tsayuwa ku dora hannun dama da na hagun ake, wato dora hannun dama ake akan na hagun akan kirji. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabul bahara, muna cikin baban da ke bayani game da ladubba na biyan bukata. Kafin darasi ne muna da fadakarwa daya-daya game da hadisi da ya gabata, hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yarda ke fada cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza tagawwaqa ar-rajulani, manzon Allah ya ce idan mazaje biyu, ko kuma mu ce idan mutum biyu wato suka tafi biyan bukatarsu, fali ya tawara kullu wahidin minhuma an sahibi, kowane daya daga cikinsu to yayi kokarin fakewa game da dan uwansa. An gane ko ma'ana kowa ya nisanta inda kowa baya ganin kowa. Sai ce wala ya tahaddatha, kada wato su ringa hira, ana bayan gari ana hira. Fa inna Allah yanqutu ala zalik, manzo Allah yace domin Ubangiji ta'ala na yin hukuba akan haka. Lafazin al-maqat wato shine al-hukuba, ko kuma kace ki da kyama, domin Ubangiji ta'ala na kyamar haka. Kamar yadda yace kabura maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'al, shine yace fa inna Allah ta'ala yanqutu ala zalik, Ubangiji ta'ala na hukuba akan haka. To dan haka shi lafazin ar-rajulan anan la mafhuma lahu, dan kada ka fahimci cewa din mata ne ai ya halatta. Abinda ake nihi idza taghawwata ar-rajulani, idan mutum biyu wato za su suka tafi biyan bukata kenan, sawa an maza ne ko mata ne. Shine yace fal yatawara kullu wahidin minhuma an sahibi, kowane daya yayi kokarin fakewa game da dan uwansa. Dan haka hadisai sun gabata wanda suke nuna cewa yana daga cikin ladabba na biyan bukata. Idan mutum zai biya bukatar sa, to ya nisanta inda kowa baya ganin sa. Kamar yanda hadisi ne ingantacce Ibn Umar Allah ya kara musu yadda, idan zai biya bukatar sa kamar yanda hadisi yake cikin Musnad na As-Sarraj, da dangane ingantacce akan sharadin al-Imam Muslim, kamar yanda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin silsila as-sahiha. Nafi yake cewa Ibn Umar ya kasance idan ya tafi biyan bukatar sa yakan yi nisa ya tafi wani wuri da ake kiran shi al-Mugammas. Wannan wuri al-Mugammas wato tafiya ce ta mil biyu ko mil uku, wato daga birnin Makka tafiya ta kusan mil biyu yake zuwa mil uku idan zai biya bukatarsa. Kuma haka hadisi ya inganta kamar yanda yake cikin Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i da Sunan Tirmidhi, kamar yanda Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha. Al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya kara masa yadda yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam idza dhahaba al-madhhab ab'ad, yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tafi wurin biyan bukatar sa yakan nisanta inda ba a ganin sa. To shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fali yatawara kullu wahidin minhuma an sahibi, wato kowane ɗaya daga cikin su yayi kokarin fakewa game da dan uwansa, kenan kar ka tsugunna inda dan uwanka ke ganin ka. Sai yace wala yatahaddasa, kuma kada su ringa hira. Kenan koda ka fake bayan wata itaciya shi ya fake, to ba maganar zance. An gane ko koda ma a kusa ne kuka fake, kowa ya koye inda kowa baya ganin kowa, to koda sautin ku yana kai ma juna, to ba maganar hira. Shine yace wala yatahaddasa, kada su ringa zance. Sai yace fa inna Allah yanqutu ala zalik, domin Ubangiji ta'ala na kyamar haka, na fushi akan haka. Wannan hadisi kamar yadda malam ya faɗa, al-Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa al-Musnad. Ibn Sakan ya inganta wannan hadisi da Ibn al-Qaffan, malam ya faɗa cewa hadisi ne ma'lum. Mun yi bayani a baya cewa hadisi bai inganta ba, amma a takaice Sheikh Nasir Albani ya inganta shi a cikin silsila as-sahiha. Lambar hadisi 1,320. Hadisin ya inganta. Kenan hadisin abinda yake fa'idan tabda mu shine wajaucin fakewa game da idanun jama'a a duk lokacin da mutum ya tafi biyan bukata, ka tafi inda jama'a ba sa ganin ka. Abu na biyu, hadisin yana fa'idan tabda mu haramcin yin hira, yin zance a lokacin da wato mutum yake biyan bukata. A lokacin da ake biyan bukata ba maganar zance. A darasi da ya gabata mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Qatada Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yamassanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yaqul, manzo Allah ya ce kada ɗayan ku wato ya kama gabansa da hannunsa na dama a lokacin da yake bauli, ma'ana kada ɗayanku ya rike gabansa da hannunsa na dama a lokacin da yake bauli. Abu na biyu sai ce wala ya tamassaha minal khala'i bi yamini, maza Allah ya ce kada ya goge wato bayan gari ko bawali da hannunsa na dama. Abu na uku sai gaba ta uku sai ce wala ya tanaffas fil ina, maza Allah ya ce kuma kada ya dawo da lumfashi a cikin makayi. A takaice wannan hadisi yana da gaba uku, kuma kowace gaba hani ne na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya mana, kuma hanin abin da yake fa'idantarwa shine haramci. Farko yace la ya masanna ahadukum zakarahu bi yaminihi wa huwa yabu, dayanku kada ya rike gabansa da hannunsa na dama a lokacin da yake bauni. La nahiya ce, hani ko in yazo daga Allah subhanahu wa ta'ala ko daga manzonsa kai tsaye abin da ake fa'idanta shine haramci, sai an samu karina ko mu ce alamar da ta juyar da shi daga haranci zuwa karhanci. Don haka kenan kuma ya kayyade, ma'ana lokacin da mutum yake bawali, domin wa huwa yaqul jumla ce haliya, a lokacin da mutum yake bawali haramu ne ya rike gabansa da hannunsa na dama. Amma in mutum baya bawali, wannan kuma na halatta, domin babu wani dalili wanda ya hani akan haka. Amma idan mutum yana bawali haramu ne ya rike hannunsa na dama, ya rike gabansa da hannunsa na dama. Abu na biyu sai ya ce wala ya tamassaha minal khala'i bi yamini, kada ya shafe bayan gari, ma'ana wannan kazamta da hannunsa na dama. Kenan tsarki ba a yi da hannun dama sai dai da hannun hagu, domin hannun dama yana da karamci, yana da karamci, yana da daraja. Duk wani abu mai daraja to dama ake gabatarwa, amma duk wani abu wanda yake mai kaskanci na kazanta da sauransu to hannun hagun ake gabatarwa. Shine anan yace wala ya tamassah, kada ya goge minal khala'i wato bayan gari kenan ko ba wani bi yaminihi da hannunsa na dama. Gaba ta uku sai yace wala ya tanaffas fil ina'i, kada wato ya dawo da lumfashi a cikin makayi. Mecece illa anan, dan kada aje ya dawo da lumfashi wato wata majina ta dan zuba a cikin makayin, kaga ya kazantar da wannan ruwa ga wanda zai biyo baya a wajen sha. Don haka idan mutum zai dawo da lumfashi lokacin da yake shan abin sha, sai ya janye makayin, idan ya lumfasa in yana bukatar ci gaba da sha sannan ya dawo da shi. Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيء أو عظم. رواه مسلم. Wato daga Salman al-Farisi, Allah ya kara masa yadda ke fada, laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an nastaqbila al-qiblata bi ghaibin aw bawl, yace tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hani mu game da fuskantar al-qibla lokacin da wato muke bayan gari ko bawli. Wannan hani ne na musamman, fuskantar al-qibla a lokacin da mutum yake biyan bukatarsa, sawa'an bawali ne yake ko bayan gari, baya halatta mutum ya fuskanci al-qibla. Tunda cai laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, domin wannan lafazi ne wanda yake sarih daga cikin siyagu tahri, kamar yadda ya faɗa inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba, sai ce wa yanha anil fahasha'i wal munkari wal baghi. Kenan lafazin annahyu idan yazo siga ce wadda take a bayyane, wadda take fa'idantar da haramci, sai in an samu alamar ta juyar da shi daga haramci zuwa karhanci. Shine yace laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qibla, yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu fuskanci al-qibla bi ga'idin, wato a lokacin da muke bayan gari au bawlin ko bawli au an nastanjiya bil yamin yace ko kuma da zamu yi tsarki da hannun dama shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hade mu kaga wannan gaba daidai da waccan gaba wanda take cikin hadisin da ya gabata wala yatamassaha min al-khala'i bi yamini kada ya goge bayan gari wato da hannunsa na dama bayan gari ko bawli ba a wankewa da hannun dama shine anan yace au an nastanjiya yace ko da zamu yi tsarki bil yamini da hannun dama lafazin an nastanjiya an ciro shi ne daga al-istinja idan aka ce al-istinja shine sanya ruwa mutun ya wanke mahalli na fitar bawli ko bayan gari hani na uku sai yace au an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hanimu wato da zamu yi wato shine tsarki an gane ko yace bi aqalla min thalathati ahjar da mafi karanci game da duwatsu uku sai na hudu sai yace wa au an nastanjiya bi rajiin au abu wato ko da zamu yi tsarki wato bi raji'in shine da kashin dabba amma in aka ce raji wato shine kashin dabba wanda take da kofato kamar misali doki ko jaki ko alfadari shine ake kira da ar-raji kashin raƙumi ba'ar ake kiran shi kamar yanda na akuya shi ma ba'ar ake kiran shi da na tinkiya da sauransu shine yace bi raji'in wato shine kashin kenan dabba sai yace awa abmi ko kuma kashi au anan wato bata fa'idan tar da kokuntu au anan bi ma'ana wawun kenan wawul adab ai wa an nastanjiya kenan ya hane mu da zamu yi tsarki bi yamini da hannun dama kamar yanda can da yace kuma kasat qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa aywa ashaddu qaswa shine yace aw an nastanjiya bil yamini maza Allah ya hane mu da zamu yi tsarki da hannun dama aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar haka nan ya hane mu yi tsarki da mafi karanci da duwatsu uku an gane ko sai na kudu sai yace aw an nastanjiya bi raji'in aw abu haka nan da zamu yi tsarki bi raji'in da kashin dabba aw abu wato ko kashi a takaice wannan hadisi shi ma hani ne guda hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana kamar yanda al-Imam Muslim shi ya rawaito hadisin kenan gaba ta farko zahirin hadisin abinda yake fa'idantarwa harancin fuskantar al-qibla a lokacin da mutum yake biyan bukatarsa bayan gari ko bawli haramu ne mutum ya fuskanci al-qibla zamu iske hadisin da ke nuna cewa ba ma fuskantar al-qibla hatta da bata baya baya halatta a lokacin da mutum yake biyan bukata bawli ko bayan gari kenan gaba ta biyu shine harancin wato yin tsarki da hannun dama idan mutum ya gama bawli ko bayan gari to baya halatta ya wanke da hannunsa da dama sai dai ya sanya hagun hannun dama ya ringa zuba ruwa da shi gaba ta uku shine haramci game da yin tsarki da mafi karancin duwatsu uku ma'ana kai da daya ko kai da biyu to wannan baya halatta karanci shine ka sanya dutse uku in ma dutse daya ne to anan sai ka yi amfani da bangaren shi guda uku ma'ana in dutse ne wanda yake da sukurwa nan yana da fuska nan yana da fuska to idan ka sanya nan ka goge sannan sai ka juya ka sanya wani bangare sannan kuma ka juya ka sanya wani bangare domin abinda manufa shine kada mutun ya sanya kasa da duwatsu uku ma'ana shine kenan a wajen gogewa amma in dutse daya ne babba yana da sukurwa kamar uku ko sama da haka to kada ka yi kasa da sukurwa guda biyu in duwatsu ne kankana kenan ka sanya na farko ka goge sannan ka sanya na biyu ka goge ko da na biyun ka tabbata wurin ya tsarkaka to baya halatta ka takaita akan na biyun sai ka sanya na uku domin akwai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan dayan ku zai yi goge falyutir manzon Allah yace yayi mara idan aka ce mara abinda ba yi da dan uwa ya yi mara kaga idan ka yi biyu wannan kenan ba ka yi ba kamar yadda ake bukata kenan sai ka zo da na uku ko da na biyun ya tsarkake mahallin to idan ka sanya na uku kaga akwai sauran bawali ko bayan gari ka tabbata bai ida tsarkaka ba to anan sai ka sanya na hudu da na biyar idan ka sanya na biyar kaga cewa bai dai tsarkaka ba sai ka sanya na shida da na bakwai shine anan yace wato au an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar manzo Allah ya hadimu game da yin tsarki wato da mafi karancin duwatsu guda uku kenan karanci shine mutum ya sanya uku domin da yi da daya baya halatta dole sai dai ka sanya daya ka sanya na biyu ka sanya na uku in na uku bai tsarkaka ba ka sanya na hudu da na biyar sai yace au an nastajiya bi raji'in au abun ko kuma wato ya hane mu game da yin tsarki bi raji'in wato shine da kashin dabobi au abmi wato ko kashi illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hane mu game da yin tsarki da kashin dabba misali kamar kashin jaki ko na doki ko na alfadari da makamantarsu wato domin abinci ne wanda yake na dabobin aljannu kamar yadda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tastanju bil rawfi wal idham wala bil idham fa innahu zadu ikhwanikum min aljinn manzon Allah yace kada ku yi tsarki wato da kashin dabba idan aka ce ar-raws shine kashin jaki ko na doki da abin da ya kama da haka manzon Allah yace wala bil idham haka nan kar ku yi da kashi sai yace fa innahu zadu ikhwanikum min aljinn domin guzurin wato ɗan uwanku ne daga cikin aljanna hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su ku je wato duk wani kashi za ku same shi da tsoka sama da yanda yake lokacin da suka nemi guzuri manzon Allah yace ku je duk wani kashi za ku same shi da tsoka sama da yanda yake kamar yanda yake to dan haka kashi abincin aljanna ne dan haka illa da ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani domin kada aka zamtar da shi sannan shi kuma kashin dabobi kamar ar-raws kashin jaki da sauran shi kuma abincin dabobin su matsayin ciyawa da dusa yake ga dabobin su kuma a wata illa ta biyu wanda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana mu game da yin da kashin dabobi shine yake cewa fa innahu riksun kamar yanda hadisi zai zo nan gaba manzon Allah yace domin kashin dabobi wato najasa ne kamar kashin jaki ar-raws to wannan najasa ne amma duk dabbar da cin naman ta ya halatta kashin ta tsarkake ke ne sai dai in tana cin najasa don haka kamar kashin tinkiya ko akuya ko raƙumi ko saniya wannan dukkan shi tsarkake ke ne ba najasa ba ne sai in dabbar tana cin najasa sannan a lokacin nan kashin ta yake zama najasa amma duk dabbar da cin naman ta haramun ne to kashin ta najasa ne don haka kashin jaki najasa ne shine manzo Allah ya ce fa innahu riksun a takaice kenan mecece illa wadda ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hane mu game da fuskantar alqibla lokacin da mutum yake biyan bukata bayan gari ko bawuri kamar yadda malamai suka faɗa shine girmama Ka'aba domin Ka'aba ita ce alqibla wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana fuskantar ta a duk lokacin da zamu yi sallah don haka daki ne wanda aka shar'anta mana girmama shi wanda girmama shi yana ya kunshi abubuwa da dama yana daga cikin girmama wato Ka'aba shine nisantar ayyuka na sako duk wani aiki na saba ma Allah subhanahu wata'ala mutum ya nisanci wannan muhalli domin muhalli ne wanda yake mai daraja wanda yake ko ina daraja a ban kasa don haka Ubangiji ta'ala ya kashe shi da barazana game da azaba ma'abuciyar radi ga duk wanda ya shishigi ya ketare iyaka a wannan mahalli kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikuhu min azabin alim sannan yana daga girmama Ka'aba da tsarkake ta shine rayar da ita game da ayyuka na ibada wanda Allah ya shar'anta mana misali hajji da umra da yin dawafi da sallah da sauran ayyuka na ibada wanda aka shar'anta mana Wannan Ubangiji ta'ala ke faɗa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin sannan kuma yana daga cikin girmama wato Ka'aba shine kasancewar duk abin da yake cikin zagayen nan na harami, to shi ma yana da wannan alhurma mutum ya girmama shi. Kamar misali, idan ka dauka dukkan zagayen harami iyakokin shi gaba daya, dole ne mutum ya girmama wannan mahalli. Kamar irin su al-mashair, irin su musdalifa, irin su mina, irin su arafa da sauransu, su ma dole mutum ya girmama wannan mahalli domin duk suna cikin zagayen harami. Sai dai wajen fuskantar al-qibla ko bata baya, Ka'aba ita kadai ce baya halatta mutum ya fuskance ta a lokacin da yake biyan bukatarsa ko ya bata baya. Sannan kuma anan da ya ambaci dutse ya ce au an nastajiya bi aqalla min salasati ahyar, kar ka fahimci cewa ai shi yin tsarki ma'ana huge cewa baya inganta sai da dutse. Duk abin nan an ambaci dutse saboda shi ne galibin abin da ya fi samuwa da sauki, amma ba yana nuna cewa ya takaita bane ga dutse, ko icce ko takarda ko ma menene za ka iya amfani da shi, kamar irin wannan takarda ta zamani papier hygienique, kenan za ka iya amfani da ita. Idan ita ce ma kenan sai ka ciri guda uku, ta farko in ka goge ka aje, ta biyu ka dauka ka goge, sannan ka dauko ta uku, ko ma menene za ka yi da shi. Ya zaman tudi kada ka yi kasa da uku. Kuma dama abinda ake bukata wato shine a tsarkaka, kenan ba ana nuna cewa akan ukun baya halatta mutum ya kara, in na ukun bai tsarkake ba to za ka kara na hudu da na biyar kamar yadda bayani ya gabata. Walis sab'ati ana abi ayyub al-ansari radiyallahu anhu, فلا تستقبلوا لقبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. وتنقى وتنقى البخاري دا مسلم دا الإمام دا مسند دا الإمام محمد أشكي مسند دا أصحاب السنن الأربعة قبادين سسر رويتو دا أبي أيوب الله يكرم سيدا dan Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada fala tastaqbilu al-qibla, dan Allah yace kada ku fuskanci al-qibla, wala tastadbiruha kuma kada ku bata baya, bi ga'ibin a lokacin da kuke biyan bukata bayan gari wala baudin ko baudi, dan Allah yace kar ku fuskanci al-qibla kuma kar ku bata baya. Kenan wannan riwaya karin fa'idar da aka samu a cikinta haramcin ba al-qibla baya a lokacin da mutum yake biyan bukata, sabani ga waccan riwaya da ta gabata cewa au an nastaqbila laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bi ga'idin aw bawli. Wannan sai yace fala tastaqbilu al-qibla, kada ku fuskanci al-qibla, wala tastadbiruha kuma kar ku bata baya, bi ga'idin lokacin da kuke bayan gari wala baulin ko bawli, maza Allah sai yace walakin sharriqu aw garribu, sanin dai ku kalli gabas ko ku kalli yamma. Da wa ake magana? Da mutanen Madina da duk waɗanda suke tsayawa matsayin su, wanda kenan alƙiblar su kudu ce ko arewa, domin ita Madina tana arewacin Makka. Mutanen Madina kudu suke kallo in za su yi sallah, domin alƙiblar a kudu take. To dan haka anan kenan duk wanda yake kudancin Ka'aba ko arewacin Ka'aba, idan zai yi bayan gari ko bawali, to baya halatta, misali wannan wanda yake kudancin Ka'aba kenan ba zai kalli arewa ba, ko ya juya ya kalli kudu. Kenan ya kalli kudu, kenan ya ba alƙibla baya. Haka wanda yake arewacin Ka'aba ba zai kalli kudu ko ya kalli arewa, domin in yayi haka kenan ya ba alƙibla gaba ko ya bata baya, sai dai ya kalli gabas ko ya kalli yamma. To kamar yanda mu a nan yanayinmu, mu alƙibla a gabas take, kaga a nan mu kenan baya halatta mu kalli gabas ko mu kalli yamma, sai dai mu kalli kudu ko mu kalli arewa. Sai dai mu kalli kudu ko mu kalli arewa, amma kallon gabas ko kallon yamma baya halatta a lokacin da mutum yake biyan bukatar shi, kenan a yanayin mu a nan da duk waɗanda suke matsayin mu kenan, wanda alƙiblar su gabas ce kenan. Don haka wanda suke gabacin Ka'aba kenan su baya halatta su kalli yamma ko su kalli gabas, waɗanda suke yammacin Ka'aba kamar mu baya halatta mu kalli gabas ko mu kalli yamma. sai dai mu kalli kudu ko mu kalli arewa. Kamar yadda su mutanen Madina suna arewacin Ka'aba, to su baya halatta su kalli kudu ko su kalli arewa, sai dai su kalli gabas ko su kalli yamma. Kamar yadda annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su, walakin sharriku, manzo Allah yace sai dai ku kalli gabas aw garibu ko kuma ku kalli yamma. Kenan ku fuskanci gabas ko ku fuskanci yamma, amma ku fuskanci arewa ko ku fuskanci kudu baya halatta. A takaice wannan hadisi, kamar yadda bayani ya gabata, hikima din shine girmama Ka'aba. Kuma wannan yana daga cikin hadisan da suke nuna kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yayin da ya nuna musu fuskokin da baya halatta a fuskanta a lokacin da ake biyan bukata. Manzon Allah sai ya canza musu, ya nuna musu cewa ga yanda za su yi. Wannan shine kuma salo wanda yake na karantarwa. In ka hana mutum abu, to kada ka kyale shi haka. In ka tabbata akwai abin da yake ya dace a shari'a, to shi zaka nuna masa, domin in baka nuna masa abin da ya dace zai fada cikin kunci. Ka ce ma mutum kar ka yi kaza, to ka zo masa da abin da ya dace. Domin in ka ce kar ka yi kaza shari'a ta hana, to anan sai ka yi kokarin zo masa da abin da ya dace a yi. Domin in baka zo masa da abin da ya dace a yi, to bai yiwuwa yakan wawuro abin da ya mafi wannan muni. In ma bai ɗauko wani abu wanda ya fi wannan muni, zai fada cikin kunci. Don haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce da su, kada ku fuskanci alƙibla, kada ku bata baya a lokacin da kuke bayan gari ko bawali, sai ya ce walakin sharriku aw garibu, sai dai ku fuskanci gabas ko ku fuskanci yamma. To don haka game da waɗannan hadisai, malamai suna da saɓani. Wasu daga cikin malamai sun tafi zuwa haramcin fuskantar alƙibla ko bata baya a kowane hali, sawa'an a cikin jeji ne kake ko a cikin kewaye a cikin gida. Ko da a cikin gida ne a cikin kewaye, to baya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya, kamar yadda da yawa daga cikin magabata akan haka suke. Na daga cikinsu shi marwaicin hadisin Abu Ayyub al-Ansari da irin su Mujahid ibn Jabar da Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai da Ibrahim da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Sheikhul Islam da almajirinsa da yawa daga cikin malamai irin su Ibn Hazm da sauransu sun tafi akan cewa ko da a cikin makewayi ne baya halatta ka fuskanci alƙibla ko ka bata baya. Domin kasancewar shi wannan hadisi fada ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cai la tastaqbilu alqibla wa la tastadbiruha bi ga'idin aw bawl, kar ku fuskanci alqibla kar ku bata baya a lokacin da kuke bayan gari ko bawl. To tare da cewa wasu malamai suna ganin halaccin cewa in a cikin gida ne, to yana halatta, in dai a cikin kewaye ne yana halatta mutum ya fuskanci alqibla ko ya bata baya. Sun kafa hujja da hadisin Ibn Umar, kamar yadda hadisin yana cikin Bukhari da Muslim, ke cewa wata rana na hau wato surun Hafsa, ma'ana ya hau saman ɗakin Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ita Hafsa ɗan uwarshi ce shi Ibn Umar. Ya je gidan sai ya hau kan surun, shi da ya ce fara'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilan ash-sham mustadbiran al-ka'ba, yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai fuskantar Sham, kuma ya ba wato Ka'aba baya, kenan yana kallon arewa, domin Sham tana arewacin Madina, ita Madina tana arewacin Makka, ita kuma Sham tana arewacin Madina. Shine yace na sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsugunne yana biyan bukatarsa, yana mai fuskantar Sham, sannan ya ba Ka'aba baya, kenan ya kalli arewa, kenan Ka'aba ya bata baya. To wannan hadisin shine wasu malamai suka ce in a cikin gida ne, kenan wannan hadisi yana nuna halaccin mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya. To wasu malamai sai suka tafi akan halaccin cewa fuskantar alƙibla shine baya halatta, amma bata baya yana halatta, sawa'an a cikin gida ne ko a cikin jeji ne kana iya bata baya, kamar yadda wasu daga cikin magabata akan haka suke. To a cikin waɗannan maganganu uku, kamar yadda wasu malamai suka rinjayar, shine kenan faɗa ta biyu. a gane ko kamar yanda al-Imam Ahmad da al-Imam Malik da al-Imam Shafi'i su sun tafi akan cewa wato in a cikin zagaye ne a cikin gida yana halatta mutum ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya, amma in a cikin jeji ne babu wani shamaki baya halatta. Sun yi haka ne domin hada kan hadisin wancan hadisi, don haka su waɗanda suka ce ko a cikin kewaye ne baya halatta suka ce saboda kasancewar fuskantar Ramadan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ma wato alƙibla, wannan juya baya, baya da ya ba alƙibla takan iya yiwuwa yakan iya kasancewa ko akan mantuwa ne, sannan kuma yana iya kasancewa kamar ko ya keɓanta da shi ne, an gane ko, domin akwai ihtimalin yakan iya kasancewa akwai mantuwa ko kuma cewa al'amarin ya keɓanta da shi. To don haka dai a taƙaice abin da ya fi dacewa ko da a cikin kewaye ne to a yi ƙoƙari a karkace ma alƙibla, kenan ya zamanto a kalli kudu ko a kalli arewa a yanayinmu a nan kenan, an gane ku, domin akwai saɓani a kan wannan matsala tare da cewa da yawa daga cikin magabata sun tafi akan cewa ko da a cikin makewayi ne fuskantar alƙibla ko ba ta baya baya halatta, domin lafazin da ya zo a cikin hadisin lafazi ne wanda yake a kuma faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wancan fuskanta ko da ya yi aikin shi ne, shi kuma faɗa ita ake gabatarwa akan aiki, alƙaulu muqaddamun ala alfi'l, faɗa ita ake gabatarwa akan aiki, domin shi aikin takan iya yakan iya nuna akwai ihtimali yakan iya yiwuwa ya keɓanta da shi ko kuma ya yi haka ne akan mantuwa ko kuma ya yi haka ne akan bayanin cewa yana halatta haka din. To don haka waɗancan dalilai su kuma hani suka yi, don haka lafazin kuma lafazi ne gamamme, don haka dai ko da a cikin gida ne kenan ya zamanto an kalli kudu ko an kalli arewa. Kenan wannan kuma asali abin da ya dace tun lokacin da za a gina banɗaki to ya kamata a yi ƙoƙari a san yadda za a fuskantar da shi, ya zamanto a yanayinmu a nan kenan ya kalli kudu ko arewa kenan tsugunnin da mutum zai yi, kar ya zamanto an fuskanci alƙibla an kalli gabas ko an bata baya. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائب فليستتر, رواه أبو داود. وتلقى عائشة ما ترمن زعم الله صلى الله عليه وسلم الله إكرمته يدعى كيف دعا إن النبي صلى الله عليه وسلم تجيل اللي من زعم الله صلى الله عليه وسلم qala ya fada man atal ghaiba, zan Allah yace duk wanda ya je biyan bukatarsa. Bayani ya gabata, in ya gabata in aka ce al ghaib a larabci shine kurani, kinaya ce akai game da biyan bukata, ma'ana duk wanda ya tafi biyan bukatarsa bawali ko bayin gari, zan Allah yace fal yastatir, wato yayi kokarin buye al'aurarsa game da idanun jama'a kenan, kada jama'a su ga al'aurarka. Malam ya faɗa al-Imam Abu Dawud shi ya rawaito wannan hadisi, illa kasancewar hadisin bai inganta ba, hadisi ne dha'ifi domin yana da illoli da dama, hadisin bai inganta ba illa kasancewar ma'anarsa ma'ana ce ingantacciya, domin kare al'aura game da idanun jama'a wannan wajibi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani sahabi ya masa tambaya yace ya rasulullahi al'aura mu menene, wane ne ya kamata mu bayyana, menene ya zama menene bai dace ba mu bayyana, menene ya dace kuma mu koyi. Manzon Allah yace masa ka kiyaye al'aurarka, yace sai dai game da matarka ko kuma abin da damarka ta mallaka, kenan matarka ko baiwarka su kadai ne suke da halaccin ganin al'aurarka, kamar yadda tsakanin ma'aurata juninsu yana iya ganin al'aurar juna, amma in ba mata ba ko baiwa baya halatta wani ga al'aurar. To shi ne a nan ya ce manzon Allah ya ce man atal ghaib fal yastatir, ya ce duk wanda ya je biyan bukatarsa manzon Allah ya ce kare al'aurarsa, kare al'aura wajibi. To kuma suturce sauran jiki gaba daya shi kuma wannan sunna ne, ladabi ne daga cikin ladabba na biyan bukata, kenan koda a kusan jama'a zaka tsugunna to kai ya zama wajibi ka kare al'aurarka ga yanda jama'a ba za su gani ba, amma suturce sauran jiki wannan shi kuma sunna ne, in zaka biya bukatar ka nisanci inda kowa baya ganin ka, kamar yanda a farko mun yi bayani Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda idan zai biya bukatar sa kamar yanda Nafi ya faɗa yakan tafi wani wuri wanda ake kiran shi Al-Mugammas daga Makka zuwa Al-Mugammas tafiya ce ta mil 2 zuwa mil 3 kaga in ka dauke shi a mil 3 kusan kilo 5 tafiyar kilo 5 yake yi in a mil 2 ka dauke shi yana tafiya kenan kilo 3 kilo 3 yake tafiya sannan ya je ya tsugunna kuma haka hadisi ne ingantacce kamar yanda bayani ya gabata Al-Mughira ibn Shu'ba yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza dhahaba al-madhhaba ab'ad wanzu Allah sallallahu alaihi wa sallama idan wato zai biya bukatar sa idan ya tafi manzon Allah yana yakan nisanta sai ya je inda kowa baya ganin sa to dan haka kenan wannan yana nuna koda a kusan jama'a ne abin ya kama dole ne to dole ne ka sitirce al'aurar ka yanda wani ba zai gani ba sannan in akwai wani mayafi kuma kana iya lullube kanka ka lullube kanka da fuskar ka kenan yanda koda wani ya wuce ba zai iya gane cewa wani ne shine aran yace man atala ga'iba manzo Allah yace duk wanda wato ya tafi biyan bukatar sa manzo Allah yace fal yastatir wato manzo Allah yace yayi kokarin kare kansa ma'ana ya boye wa ana Aisha radiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha kharaja min al-ga'ib qala ghufranak أخرجه الخمسة وصححه أبو حاتم أبو حاتم والحاكم وتلقى عائشة الله إكرامة يداك فدا للم زعل صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا خرج من الغائد وتو إدنيا فتو إدنيا فتو دغورين بيان بكاتا كنمي أكي نهدا غائد أنا محل لنده بيا بكاتا إما بن أكي فوكما أشكن جيجي معنا إندي جي بيا بكاتا to idan ya fita daga gurin manzon Allah yakan ce ufranaka ya ubangiji na ina roƙonka gafara lafazin ufranak maf'ulun bihi ne wanda an shahe fi'ilkin ay as'aluka ufranaka ya ubangiji na ina roƙonka gafararka wannan addu'a ita kadai ce ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai addu'o'i da dama waɗanda suka zo na bayan mutun ya biya bukata zai yi to waɗannan gaba ɗayan su babu daidai da eh wanda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su alhamdulillahi allazi azhaba anni al'aza wa afani wannan ma bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sunan Abi Dawud iya abin da ya inganta wannan kalima ufranak ya ubangiji na ina roƙonka gafararka to dan haka anan malamai suka ce anan hikima game da wannan addu'a domin dan adam a lokacin da yaje ya biya bukatar sa jikin shi yakan rage nauyi ya dan samu nishadi domin ya fitar da wata kazanta daga jikin shi wanda kasancewar ci gaban kazantar a jikin shi wannan zai iya cutar da shi kuma zai iya sanya masa kasala da sauran wannan to dan haka kenan wannan nauyi da mutun ya rage nauyi ne wanda yake hissi dukka zantar da take jikinka kenan ka fitar da ita jikinka ya dan samu nishadi to dan haka anan sai ka biyo baya da wannan addu'a game da cewa Allah ya gafarta maka game da abin da yake nauye zuciya shine zunubi ayyuka na zunubi kuma anan malamai suka ce hikima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake wannan addu'a wato shine dan samun tazara da aka yi takaitawa game da ambaton Allah a cikin wannan yanayi domin a cikin dukkan yanayin sa yana ambaton Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala to cikin wannan yanayi na biyan bukata domin muhalli ne wanda yake bai dace ba a buyo da ambaton Allah Subhanahu wa Ta'ala to dan katsewar nan da aka samu ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake roƙon gafara ta Ubangiji sa Subhanahu wa Ta'ala shine anan Aisha tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance idza kharaja min al-ga'ib idan ya fito wato daga ban daki ko kace idan ya fita daga wurin biyan bukatar sa kana manzo Allah yakan fada yace ghufranak ay as'aluka ghufranaka ya ubangiji na ina roƙonka gafara ita ma wannan addu'a kenan yinta sunna ne ba wajibi bane amma yinta sunna ne wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu annahu qala ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min al-ghaib fa amarani an atiyahu bi salasati ahjar fa wajadtu hajarain wa lam ajid thalitha fa ataituhu bi rawsa fa akhadhahuma wa alqa ar-rawsa wa qala إنها رجس أخرجه البخاري وزاد أحمد والدارقطني إيتني بغيرها وتلقى عبد الله بن مسعود الله إكرامه سيدا الله إكرامه سيدا كيف دا شوى أتى النبي صلى الله عليه وسلم من الغائب زع الله صلى الله عليه وسلم وتو ya dawo daga wurin biyan bukatarsa ko kuma atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min al-ga'id manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje biyan bukatarsa fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ni cewa na zo masa da duwatsu guda uku fa wajadtu hajarai wato Ibn Mas'ud yace sai na samu duwatsu biyu walam ajid salisan ban samu na uku ba dutse biyu kawai na samu ban samu na uku ba fa ataituhu bi rausa sai nazo masa da kashin jaki shine cikon na uku kamar yanda yake cikin wata riwaya sai yazo masa da kashin jaki fa akhadhahuma manzon Allah sai ya karbi wadannan duwatsu guda biyu wa alqa rausa manzon Allah ya jefar da wannan kashin jaki wa qala sai manzo Allah yace inna harikson ai kashin jaki ne shisa ne inna harikson manzo Allah yace je domin wannan manzo Allah yace ne shisa ne kamar yanda yake cikin kenan sahihu ibn Khuzaima manzo Allah sai yace innaha kanat rausata himar rausatal himar wannan kashin jaki ne kashin jaki ko manzo Allah sai yace inna harikson inna harikson ma'ana ne shisa ne الامام البخاري ده الامام احمد واتو الامام البخاري شي يا فتر ده حديثن الامام احمد ده الامام دارقطني سن ندا ا cikin riwaya su manzo Allah sai yace masa itini bi gairi hazumi wato da wani sakena da ya karbi kashin jakin manzo Allah sai yace fa da shi sai yace zomin da wani dutsen a madadin sa to a takaice wannan hadisi yana nuna mana kamar yanda bayani ya gabata wato yin goge shine sanya dutse ko abin da zai tsaya matsayin sa kamar wani icce ko wata takarda to baya halatta mutum yayi da kasa da tsakku dutse uku ko mu ce tsakuwa uku kamar yanda anan shayi ya zo masa da tsakuwa uku an gane ku kenan inda a ce biyun suna wadatarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai ce masa ba iti ne bi gairiha kenan samun na ukun wannan dole ne kasa da uku baya halatta kenan sai dai mutum yayi da uku in uku mai tsarka na uku mai tsarka ke shi ba sai ya ƙara na hudu da na biyar sannan kuma bugu da ƙari hadisin yana nuna cewa kashin jaki baya halatta kamar yanda bayani ya gabata anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana illar mitece illar kasancewar najasa ne sannan kuma ya gabata bayani cewa abinci ne na dabobin aljannu dabobin aljannu kashin doki da na jaki da sauran shi abincin su ne don haka kenan baya halatta yin tsarki da shi kenan anan abinda zamu gane bai takaita ba ga wannan duk wani abu wanda yake najasa baya halatta mutum yayi tsarki da shi ya goge bawali ko ya goge bayan gari kenan duk abinda zaka goge bawali ko bayan gari ka tabbata tsarkakekke ne amma duk abinda yake najasa baya halatta kuma wannan yana ƙara nuna mana kyawun karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan da ya karbi duwatsun guda biyu ya jefar da kashin jakin manzon Allah bai kyale shi ba sai da ya bayyana masa illar da ta sa ya jefar da shi sai ya ce inna harikson domin najasa ne kenan dan haka anan in ka hana mutum abu to ka bayyana masa illar da ta sa ka hana shi wa ana abi hurairata radiyallahu anhu annahu qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يقصران رواه الدارقطني وصححه wato daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi abwi manzon Allah yayi hanin ayi tsarki da kashi aw rausin ko kashin jaki ma'ana kashin dabba an gane ku domin inda rubu ce karka ta kai tashi akan kashin jaki sai dai ka ce aurausin ko kashin dabba kenan mai kofato kamar alfadari kamar saniya da sauransu wannan duka baya halatta domin abinci ne wanda yake na aljanna wa qala sai yace innahuma la yubahira anan manzo Allah ya bayyana inda yace domin waɗannan abubuwa biyu ai ba sa tsarkakewa ba sa tsarkakewa me yasa saboda najasa ne sai yace innahuma la yubahira manzo Allah yace kashi wato da kashin dabba manzon Allah yace ba sa tsarkake ne yasa yana takeice wannan hadisi shi ma yana nuna hani game da yin tsarki da waɗannan abubuwa guda biyu kamar yanda bayani ya gabata wa ana abi hurairah radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam istanzihu min al-bawl fa inna ammata azabil qabr minha رواه الدارقطني وللحاكم اكثر عذاب القبر من البول وهو صحيح الاسناد wato daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace istanzihu min albawl manzon Allah yace ku yi kokarin nisanta kawunan ku game da bawli idan kana bawli karka bari bawli ya taba jikinka ko ya taba tufafinka kai kokarin nisanta kanka game da bawli dan haka malamai suka zano yana daga cikin ladabba na biyan bukata kar mutum ya tarima bugar iska domin in ka tarima bugar iska iska za ta iya dawo da wannan bawli ya taba jikinka ko kuma wuri wanda yake na hako domin yakan iya fasuwa ya taba jikinka dan haka malamai suka ce mutum ya nemi wuri wanda yake da tsatsi wanda yake shigawa ma'ana wanda in kai bawlin zai iya nutsewa a cikin kasa shine anan manzo Allah yace istanzihu min al-bawli wato ku ni kokarin nisanta kanku domin an ciro shi ne daga an-nuzha an-nuzha wato shine al-bu'd ma'ana mutum ya nisanta idan aka ce nuzha ma'ana shakatawa ka nisanci cikin jama'a ka je inda zaka dan samu wato nishadi shine ake kira da nuzha sai yace istanzihu ku nisanta jikinku min al-bawli kamar da bawli sai yace fa inna ammata azabil qabri domin mafi yawan azabal qabri manzo Allah yace minhu sababin abin da yake janyo ta shine wato bawli ma'ana barin bawli ya taba jiki galibi shine yake janyo azaba ta kabari amma ba dan shi kadai bane ba an gane ko fa inna ammata azabil qabri lalle mafi yawan abin da ke janyo azaba ta kabari minhu manzo Allah yace na kasancewa a sababin bawli ma'ana da ke taba jiki naga hakim shi ko riwayarsa aktharu azabil qabri manzon Allah yace mafi yawan azabul qabri min al-bawli manzon Allah yace tana daga bawli mafi yawan azabul qabri manzon Allah yace min al-bawli wato tana kasancewa a sababin bawli a takeice wannan hadisi ya inganta abin da yake fa'idantar da mu wajibcin nisanta jiki a lokacin da mutum yake bawli kada mutum ya bari bawli ya taba jikinsa mincece illa ko mu ce menene hikima da ta sa aka ce mu nisanta domin mu kare mu nisanta jikinmu kada bawli ya taba mu shine domin mu kare kanmu game da azaba ta kabari haka hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya wuce da wasu kaburra guda biyu sai manzon Allah yake fada cewa lalle waɗanda suke cikin kaburran nan manzon Allah yace ana azabtar da su sai ce wa ma yu'adzabani fi kabir ba a azautar da su a sababin wani abu babba sai ce bala innahu la kabir manzo Allah yace bari dai abu ne wanda yake mai girma mai girma ne a wajen Allah amma su a ganin su cewa abu ne wanda yake bai taka karaya kariya a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace da sahabbai yace dayan na farkon amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu min al-bawl farkon manzo Allah yace baya nisan da kanshi game da bawl ma'ana idan yana bawli yakan bar bawli na taba jikin sa wannan shine sababin abin da ya janyo masa azabar kabari nabiyun manzo Allah sai yake cewa fa kana yamshi bin namima ya kasance yana gutsurutso ma ya dauki zancen wane ya kai ma wane domin hada fitina shine annamimanci ka dau zancen wane ka kai ma wane me kake nihi da fada ma wane domin ka hada fitina tsakanin su to wannan shine abin da ya janyo masa azabar kabari a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karyo rishin dabino sai ya tsaga biyu sai manzo Allah ya kafa ma kowane kabari sabai suka ce ya rasulullahi menene hikima game da yin haka manzo Allah ya ce biyuwa za a saukaka musu azaba matukar iccen yana danye bai bushe ba kenan ce to ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema musu na a saukaka musu azaba matukar iccen yana danye dan haka a takeice wannan hadisi ya inganta abinda yake fa'idantar da mu wajabcin nisan ta kai game da bawli a duk lokacin da mutum yake bawli to yayi taka tsantsan yayi kokarin kare jikinsa kada bawli ya taba shi domin kada ya janyo masa azabar kabari kuma wannan yana daga cikin dalilan da suke kara tabbatar mana cewa azabar kabari tabbas ce وعن سراقة بن مالك رضي الله عنه أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وننصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف وعن سراقة بن مالك Allah ya karama sai yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu game da biyan bukata annaka uda ala yusra shine musugunna akan kafar hagu an gane ku kafar hagu mutum ya tsugunna akan tawanan sibal yumna shine yace mu kafa kafar dama idan zaka biya bukata ka zauna ka tsugunna akan kafar ka ta hagu ta dama ita kuma sai ka kafa ta hikima wasu malamai suka ce domin uwar hanji a bangaren wato hagun take a bangaren dama take kenan din lokacin da ka tsugunna akan bangaren akan kafar hagun sannan ka kafa ta dama to zaka samu biyan bukata dandanan ba tare da bata lokaci ba to koda ya kasance haka ne ta hanyar bincike to amma hadisin ba zai zama hujja ba domin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne munkar a takaice hadisi ne dhaifi bai inganta ba an gane ko amma in bincike ya tabbatar da haka ba laifi bane kuma koda zaka yi sugunni sabanin haka ba za a ce baka saba ma sunna kenan ta kowane hali kana iya in ka tsugunna gaba ɗaya in ma ka tsugunna akan kafar hagun ka kafa ta dama ko ka tsugunna akan ta dama ka kafa ta hagun wannan duka na halatta domin shi hadisi bai inganta ba wa an isa bin yazdad aw yazdad an abihi radiyallahu anhu annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha bala ahadukum falyantur zakarahu thalatha marrat rawahu ibn majah bi sanadin da'if wato daga isa ibn yazdad daga mahaifinsa Allah ya kara masa yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza bala ahadukum idan dayan ku zai ya idan dayan ku yayi bawli ya gama an gane ko idza bala ahadukum idan dayan ku ya gama bawli falyantur zakara musalata marrat ya kakkabe gaban sa so uku al-imam ibn majah shi ya fitar da wannan ya rawaito wannan hadisi da dangane mai rauni a takaice hadisi mai inganta ba an gane ku hadisi mai inganta ba hadisi ne dhaifi dan haka maganar karkabewa so uku wannan babu wani dalili akan shi dalilin bai inganta ba kenan wannan hadisi ba zai zama hujja ba amma yayin mutum yayi kuma ba laifi ba zai ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء فقال إن الله يثني عليكم فقالوا إنا نتبئ الحجارة الماء رواه البزار بسند ضعيف وأصله في أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر الحجارة وتدعى عبد الله بن عباس الله يكرمه سيدا كيف قال لله مزان الله صلى الله عليه وسلم يا تنبي متانن قبا أغانيكو يا تنبي متانن كي زونا أنن قبا صحابان سمزان الله يجي إن الله يسني عليكم lalle ubangiji ta'ala na yabanku a cikin sakon da ya aiko mu kamar yanda yake fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wato sune mutanen guba fa qalu sai suka ce masa an gane ko anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ya jahilci sababin abin da yasa Allah ya jinjina musu ya musu wannan yabo sai suka faɗa masa suka ce inna nutibu lihijaratal ma'a lalle mu idan mun biya buƙatar mu mun yi bawali ko mun yi bayan gari to mukan biya ma duwatsu da ruwa kenan in sun sanya dutse sun goge sannan sai su sanya ruwa an gane ko in sun sanya dutse sun goge sannan sai su sanya ruwa wato al-Imam Al-Bazzar shi ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin sa Al-Musnad da dangane mai rauni asalin hadisin na cikin sunan Abi Dawud Ibn Khuzaima ya inganta shi ta hanyar Abu Huraira Allah ya kara masa yadda amma ba tare da ambatan wato dutse ba ma'ana inna nutibu lihijaratal ma abin da yake cikin wancan lafazi mukan sanya ruwa mai tsarki in mun biya buƙatar mu to dan haka a takeice shi hadisin ya inganta don haka wasu malamai suka ce hada biyun shi yafi dacewa mutum ya sanya dutse ko abin da zai tsaya matsayin dutse ya goge sannan daga baya mutum ya sanya ruwa domin wannan cikar tsarki ne to amma tare da cewa shi hadisin na hada ruwa da duwatsu kamar yadda wasu malamai sun raunana shi kenan anan in ma kai da dutse ko kai da ruwa inda dutse kai ko abin da zai tsaya matsayin dutse to tsarki yayi haka ne inda ruwa kai damun kuma shine asali a takaice shi ma wannan hadisi Albani ya inganta shi kenan yabo ne Ubangiji subhanahu wataala ya musu dan haka kenan mutum yakan iya sanya dutse ko abin da zai tsaya matsayin dutse ya goge a farko sannan daga baya ya sanya ruwa dan insha Allah za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك